Sashin Hausa na Murya Amurka ne yake magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM dake birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya, Far'a, Nomad, Dalal da kuma Niya FM. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye yanzu haka a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a VOA Hausa.com. Jama'a barkanku da yammaci, Usman Ahmad ne tare da Aliyu Mustafa na Sokoto. Muka sake muka iso muku yanzu nan da sabon shirin mu na Al'asariya yau 27 ga watan Asabar shekarar 2017. Da farko ga kanin labaran duniya.
Malam Usman, yau shugabannin Afirka na cikin shugabannin duniya da suka tattauna a taron kungiyar kasashen nan masu arziki na G7 a Italiya. Sannan Amurka ta tura jirgin ruwa na daukar da jiragen yaki na uku zuwa wajajen Koriya. A halin yanzu akwai dubban matafiya a London a filayen jiragen saman Heathrow da Gatwick da suke cikin jahaushe ta gaci domin dukkan filla wato jiragen da ke tashi yau an soke su saboda wata matsala da aka samu.
To sai a yi dakon labaran za a ji cikakku an jima kadan. Manoman shinkafa a jihar Adamawa sun yi zanga-zanga don nuna damuwarsu game da cewa za a bawa wasu mutane damar shiga da shinkafa kasar daga kasashen waje.
Shinkafan da ke kawo mana a Nigeria shinkafan da ya gurguce ne wanda aka riga ka sa magani wanda kuma bayar da kyau mana. Muna so fresh rice wanda mu mutan Nigeria kuma mu iya mu yi noman ta. So yan China suna shigo Nigeria suna bi shugabannin siyasa suna bayar da kudi don su shigar da rice.
To shi kuma shugaban gwamnatin Jamhuriyar Niger Brigid Rafini ya yi kira ne ga yan kasar sa yau din nan bayan kama azumi.
Je vous invite à multiplier les bonnes
œuvres. Bakin shugaban gwamnati Brigid Rafini Prime Minister sun yi kira ga musulmin kasar da su yi amfani da wannan damar ta zagayowar wata azumin Ramadan domin addu'o'i.
To Prime Minister Brigid Rafini kenan a cikin rahoton mu da zamu ji an jima. Sai kuma rahoton da zamu kawo muku game da cewa an ba da wasu beli na ifayi uba wanda wasu kotuna guda biyu suka samu karo da juna a kai. Sannan kuma akwai amsoshin tambayoyin. Yanzu ga cikakkun labarin duniya.
Jama'a barkanku da wuni. Yau shugabannin kasashen Afirka da dama suka shiga tattaunawar ranar ƙarshe ta taron kolin da aka yi na kasashen nan bakwai masu masana'antu da ake kira su G7 wanda aka gudana a birnin Taormina dake ƙasar Italiya. A waje wannan zaman na ƙarshe mai masaukin Italiya ya taso ta jirgin hankali ne ga matsalar da ake ci gaba da fuskanta ta samun dubban mutane masu kokarin tsallaka tekun Mediterranean domin su samu su isa nahiyar Turai su soma wata sabuwar rayuwa a can. Akan haka ne shugabannin kasashen Ethiopia da Kenya da Niger da Nigeria da Tunisia suka shiga tattaunawa ta yau da yake galibin don mutanen da ke kokarin yin wannan gudun hijirar yan kasashensu ne. Maganar kare muhalli tana ɗaya daga cikin manyan batutuwan da suka jawo muhawara mai zafi a lokacin wannan taron kolin na bana na G7 wanda yake wakilan gwamnatocin Ingila da Amurka sun musanta cewa akwai wani saɓani tsakanin mahalarta taron yayin da suke jiran Amurka ta yanke shawara ko za ta ci gaba ta zama tare da su. Sauran kasashen shida da ke kungiyar G7 din sun tabbatar da cewa su kansu na nan daram akan shirin su na ci gaba da bada muhimmanci ga yarjejeniyar da aka kulla a Paris kan kare muhalli. Wasu kafofi guda biyu sun shaida wa gidan rediyo nan na Murya Amurka cewa Amurka tana shirin ta aika da wani jibgigin jirgin ruwa da ke dauke da tarin jiragen saman yaki zuwa yammacin tekun Pacific a wani mataki wanda ake ganin kamar ƙarin jan kunne ne na akan Koriya ta Arewa akan ta shiga hayyacinta dangane da yawan gwaje-gwajen da take na makamai masu linzami. Yanzu wannan jirgin na uku mai suna USS Nimitz wanda ɗaya ne daga cikin jiragen ruwan jiragen sama mafi girma a duniya zai je can ne tare wato ya tare da sauran manyan jiragen ruwa guda biyu irinsa da suka hada da USS Carl Vinson da kuma USS Ronald Reagan wanda yanzu aka suna can cikin tekun ta Pacific. Wannan mataki yana da muhimmanci da aka yi la'akari da cewa ba su fara Amurka ta kan aika irin waɗannan jiragen ruwa har guda uku lokaci guda zuwa wani yanki na guda shi kaɗai ba. Sai dai kuma yawan gwajin makaman masu linzami da Koriya ta Arewa take yi a kwanakin nan an ce yana damun ita Amurka ainihin abin da ya sa shugaban Amurka Donald Trump yake lasan takobin cewa ba zai bar ita Koriya ɗin ta iya samun makaman da zai iya kawo ana Amurka ba idan har boshi daga can. wanda yake masana sun ce mai yiwa kafin shekarar 2020 ko da ta arewa din za ta samu fasahar kere-kere wannan roka. To muna ba ku labaran daga Washington a sashen Hausa na Amurka ne. Wani dan kunar bakin wake ya kai hari akan wani ayarin sojojin kasar Afghanistan yau har ya halaka 18 daga cikin su ya rauna na wasu 6. Jami'ai sun ce wannan harin na yau Asabar din an kai shi ne a lardin Khost dake gabacin kasar inda aka wani wata bataliya soja ta musamman dake bada kariya ga sojojin Amurka dake yankin. Kakakin ma'aikatar tsaron tsaron Afghanistan Najib Danish yace dan kunar bakin waken ya shaki motarsa da nakiyoyi ne sannan ya je ya rafkata akan ayarin motocin su wannan sojojin. Kusa da wata tashar mota wacce galibin mutanen da ke wurin dufararin hula ne. Tunda dai kungiyar Taliban ta sa kai ta dauki alhakin kai harin. Wancan kasar Masar ta maida mutane akan kisan gillan da aka yi wa kwaftawan Kiristocin kasarta ta hanyar sa jiragenta na yaƙi su je su fatattaki wurare da ta kira su sansanonin ƴan ta'adda na kungiyar ƴan aƙidar Islamiyya mai tsanani da ke kasar Libya. Shugaban Misra din ne Abdul Fattah al-Sisi ya fito yana bada sanarwar daukar wannan matakin ramuwar gayyar a jawabin da ya yi wa al'umma kasar tashi sauyi kalilan bayan da wasu ƴan bindiga suka kai farmaki akan wata motar safa da ke dauke da su kwautawan Kiristoci din yayin da suke ratsa hamada kan hanyar su ta zuwa wata majami'a ta su. Hukumomin na Masar dai sun ce akalla mutane 28 aka halaka a wannan hari. Hafsoshin sojan Masar suka ce dama an dade ana tuhumar cewa waɗannan wuraren da aka kai wa farmaki ta jiragen sama a Libya din dama wurare ne da suka jima ana amfani da su wajen horar da mayakan wanda kuma ake zaton masu rayan kungiyar ISIS ne. Jaridar Washington Post ta fasa kwancewa Jared Kushner, surukin shugaba Donald Trump kuma babban mashawarcinsa ya nemi alfarma daga jakadan Rasha da ke nan Washington cewa a buɗe wa gwamnatin Trump wata keɓantacciyar hanya ta sadarwa ta kai tsaye tsakanin makarabar shi Trump ɗin da suka shirya mishi musayar gaban mulki tsakanin shi da gwamnatin da ya gada. Da kuma gwamnatin ta Rasha da wato hanyar kai tsaye ba sai an fito wasu hanyoyi na ma'aikatu ko jami'an diplomasiyya ita Amurka din ba. Jarida ta ce mutanen Trump din sun yi haka ne domin su rufe asirin duk wata tattaunawa da za su yi yayin da ake shirye-shiryen hawansu a kan karagar mulki. Washington Post ta ce jakadan na Rasha Sergei Kishlyak ya kai maganar zuwa wajen manyansa da ke can birnin Moscow inda ya gaya musu cewa Kushner ya nemi wannan alfarma ne a gana da suka yi da shi jakadan a gidan Trump da ke New York a farkon watan Disamba. Kafofin da ke bada bayanan sun ce asirin ya tono ne lokacin da jami'an Amurka suka karanta wasu bayanan Rasha da aka cafke. Ya zaka da ya bada rahoton cewa hukumar binciken mai laifuka ta FBI ta so gudanar da bincike akan shi Kushner din.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Manoman shinkafa a jihar Adamawa sun yi zanga-zanga don nuna damuwarsu game da yadda za a ba wasu damar shiga da shinkafa daga kasashen waje zuwa cikin kasar. Ga rahoton wakilinmu Ibrahim Abdulaziz.
Da lamun dai a jihar Adama kamar jihar Kebbi birnin shinkafa a Najeriya, manoma sun zo wuya kan labarin cewa gwamnati ta bude bodar teku domin a shigo da shinkafar kasar waje bayan alƙawura da a bayan cewa ba za a sake barin shinkafar kasar waje isa cikin gidan Najeriya ba. Bayan kuma sun noma nasu ma sun kai kasuwa. Lagrace dai ita ce ma shinkafar da gwamnati ke tinkaho da ita kuma ana noma ta ne ma a jihar Kebbi mai rafin barwa da yawa. Haka nan haɗin kan gwamnatocin tarayya da jihohin Lagos da Kebbi ya ba manoman damar noma shinkafar mai ɗaukar ido. To sai dai kuma jin cewa an baiwa wasu kamfanoni uku damar kawo shinkafar ta jigiruwa ya sa manoman shinkafa har zuka inda ko suka fita zuwa fadar gwamnati da ke nan Yola domin kai kokensu. Mr. Steven Madwa da ke ma zama shugaban haɗakar ƙungiyar manoman shinkafa a jihar Adamawa wanda ko shine ma ya jagoranci wannan zanga-zangar tare da zuwa gidan gwamnati inda ko suka miƙa takardar kokensu ya ce suna goyon bayan gwamnatin tarayya na inganta harkar noma a ƙasar. To amma ko ba su yarda da shigo da shinkafa ƴar waje ba.
Shinkafan da ake kawo mana a Najeriya shinkafan da ya gurguce ne wanda aka riga aka sa magani wanda kuma baya da kyau mana muna so fresh rice wanda mu mutan Najeriya kuma mu iya mu yi noman ta. So ƴan China suna shigo Najeriya suna bi shugabannin siyasa suna bayar da kuɗi don su shigar da rice. Nan ne muke maida hankali ma ci mu kada shi shugaba kasa da cewa ba mu yarda a kara shigar da foreign rice zuwa Najeriya ba. Wannan shine dalilin mu da muka zo Gombe House mu mika takarda mu ma shi magirma gwamna ya kai ma shi acting president.
Kungiyar manoman shinkafar sun ma koyi zargin cewa wasu gusoshin gwamnatin kasar na ko neman kawo sauyi a matakin da tun farko ma shugaba Buhari ya dauka na hana shigo da shinkafa a waje.
Abun da yake faruwa shine cewa siyasa ya shiga harkar shinkafa na Najeriya, inda shugaba kasa ya ba mu duka talafin da ya kamata mu mu nome shinkafa. Bada ana taking advantage na rashin lafiya shi shugaba don a shigar da foreign rice. Wannan shine kungiyar manoma rice a Najeriya, muka ce ba za mu yarda wannan ba, mu kuma muna goyon baya policy na shugaba kasa. Rashin lafiya na shugaba kasa ba zai sa a dauki wayansu matakai a bayansa ba. And because of that shi shugaba custom na Najeriya muna godiya inda yake control border na mu. Jiya da shekarar jiya ana so a shiga da kayan yaki Najeriya because of Korea wansu a waje aiki kaga su intercepting wayannan. Haka muke so mu ayi intercepting kowane border mu. Shigar da shugaba Najeriya ba mu. Abunda shugaba kasa yayi muna so acting president ya maintain. Magana cewa minister na finance ta bada waiver don shigar da rice a Najeriya ba mu yarda ba. Wannan shine reason na mu na zuwa nan.
Ko da yake karban takardar kokin gwamnatin jihar Adamawa Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla wanda ma sakataren gwamnatin jihar Dr. Umar Bindire ya wakilce shi yace sun kawo kukansu inda ya dace tare da sabon laya cewa zai mika kukansu ga fadar shugaban kasa.
He will also read this letter and take it to his excellency the acting president.
Lalle kun kawo kukanku inda ya dace kuma zai muku alƙawarin cewa za mu mika wannan kuka naku ga mugadashin shugaban kasa ba da wani jinkiri ba. Mun ga sarkar noma musamman ma na shinkafa na mako cikin gudurorin gwamnatin APC wanda hakan ne ko yasa gwamnatocin jihohi da ma manoma zaburowa da mai bunƙasa wannan harka ko da ke wasu na ko ganin fa da sarari na akaba. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Prime Minister Jamhuriyar Nijar Birishir Rafini yayi kira ga ƴan ƙasarsa a wannan wata na azumi da aka fara. Ga rahoton wakilinmu Haruna Ahmad Mambako.
Majalisar Koli ta Addinin Islama ta Jamhuriyar Nijar ce ta bada sanarwa a cikin daren jiya na ganin wata azumin Ramadan na wannan shekara.
Majalisar Musulunci ta Nijar tana sanar da al'umma ta musulmi ta Nijar cewa an ga watan Ramadan.
Suma hukumomin kasar ta bakin shugaban gwamnati Birji Rafini Prime Minister sun yi kira ga musulmin kasar da su yi amfani da wannan damar ta zagayowar wata azumin Ramadan domin addu'o'i saboda zaman lafiya ya dawoma a jamhuriyar Tanjar.
Je vous invite à multiplier les bonnes œuvres mais aussi et surtout à prier pour notre pays, à prier pour la paix, pour la stabilité et la sécurité.
A nasa bangaren malam Jihadi ɗaya daga cikin malaman addinin Islama ya bayyana muna irin falalar da ke cikin watan azumin Ramadan.
Dukan ibada wanda dan Annabi Adam ya aikata tashi ce, shi dan Adam tashi ce. Yani abinda ake nufi anan dukan aiki wanda ka aikata na ibada to akwai abin da anka ce maka, an shaida maka ga hili, anka ce ga abinda aka maka daga dai har zuwa 10 har zuwa 700 har zuwa 1700. Amma shi azumin watan Ramadan Allah ya boye sakamakon da zai ba mai azumi. Sai ga kaga Ubangiji Allah ya ce ga sakamakon azumi wanda kai saboda ni.
Ana su bangaren ɗan kasuwa na cewa farashi bai sama ba sosai, sai dai waɗansu kayayyakin ba samun su yanzu haka a cikin kasuwan ne, inji ɗaya daga cikin ɗan kasuwa mai suna Malam Tasi'u.
Gaskiya da yanayin kaya yake farashin bai sama kwarai ba, saura dai kayayyakin da abba mu samu yanda muna so ba, don saboda azumi yazo ka gani wasu kayayyaki muna so mu samu da dama inda su ma masu sayayya ko wazo ya samu irin wanda yake so, kamar sauran kayayyaki irin su tirita sauran da sauran su madara su sauran su dai akwai kayayyakin da gaskiya yanzu babu su garin. Abinda muke jira da manyan yan kasuwa su niyya su kawo mu kaya mu ma mu doka mu kai ma kiliyankin mu wanda suna sai kowa ya samu nashi rabo.
Jama'ar kasar ta Niger na ci gaba da nuna kyakkyawan fata game da zagayowar watan azumin na Ramadan na wannan shekara, musoma da Hajiya A'i.
Da muka ga hitai wanga wata lami lahiya, Allah gwada mana ladewar shi lami lahiya. Alherin da aka kai shi Allah ya ba mu shi, zambar da aka kai kuma Allah ya kabe mana ita. Shi ba mu lahiya da abin da lahiya ka bida.
Dage mamman. Azumi Ubangiji Allah da Allah gwada mana hitan watan ga Allah shi gwada mana ladewar shi lahiya.
Sunana Ibrahima. To kuma wannan abin sai ya taimaka abu ne wanda rana ce wanda muke jira a cikin wanga wata. Kuma Ubangiji Allah muna roƙo yadda mun kaga wannan wata Allah ya sa mu gama shi lafiya.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Wasu kotu a Najeriya sun yi karo da juna musamman game da hukuncin da aka ɗaya ta yanke ɗaya kuma ta kalubalanta na bada bilin Ifayi Uba wanda ake zargi da danne kuɗaɗen mai. Ga wakilinmu Babangida Jibrin da ya aika mana daga Lagos.
A hukuncin da kotun tarayya da ke nan Lagos ta zartar dai, ta umarci hukumar tsaron cikin gida na DSS da ta hanzarta sakin Mr. Imfanyi Uba bisa gazawar hukumar na gabatar da wani shaida ko shaidu da ke nuna cewa wanda take tsare da shin ya aikata wani laifi da ya saba wa kundin tsarin mulkin kasa. To sai dai kuma zartar da wannan hukunci ke da wuya, sai kuma wata babbar kotun tarayya da ke birnin tarayya Abuja ta bada umarni ga hukumar ta DSS da ta ci gaba da tsare Mr. Imfanyi Uba hannan da makonni biyu bisa hujjojin da alkalin wannan kotu ya ce hukumar ta EFCC ta gabatar mashi da ke nuna cewa Mr. Imfanyi Uba a matsayinsa na shugaba kamfanin Capital Oil and Gas ya yi sama da fadi da man fetur na wasu magudan kudade inda ya kai kamfaninsa da ke nan Lagos dama dai a hukuncin da Justice Muhammad Idris na kotun tarayya da ke Lagos sai zartar ya ce idan har hukumar ta DSS bata gabatar da wani shaida da ke nuna cewa ya aikata wani laifi ba domin kuwa tsare shi ya saba wa sashe na 35 na kundin tsarin mulkin Najeriya da ya bada kariya ga bil'adama game da haƙƙinsa na dan adam. Mobolaji Akintunde lawyer ne ga Mr. Imfanyi Uba.
Chief Dr. Patrick Imfanyi Uba must be released unconditionally by the Department of State Security Service.
Yace ya kamata hukumar DSS na tsaro su bi umarnin da kotu ta zartar na cewa a saki wanda muke wakilta Mr. Imfanyi Uba. To koya masana harkokin shari'a da kuma kare haƙƙin bil'adama ke ganin waɗannan hukunce-hukunce da ke karo da juna da kotu nan ke zartarwa ga dai Comrade Abubakar Abdulsalam da wata ƙungiyar fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya.
To idan da halalin kotu nan ta fada bilinsa, wata kotu kuma sai ta ce a lokaci guda a ci gaba da rike shi. Idan har lalle akan laifi guda ɗaya ne, kotun nan tace a sake shi. Sannan ba a sake shi ba, wata kotun a sake tace a ci gaba da rike shi. To nan an yi karan tsaye wa mulkin Najeriya. An yi kuma karan tsaye a waje a shashi na 35 wanda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba ma kowa dama na walwala da a kasa da kuma ƴanci.
A kariyar da hukumar DSS mai tsaron cikin gida ta gabatar wa kotun Abuja dai ta bayyana cewa Mr. Uba ya karkata lita miliyan 80 na man fetur zuwa kamfaninsa daga hukumar NNPC ba tare da ya biya kuɗin kamfanin NNPC ba, wanda kuma adadin kuɗin man fetur ɗin da ya karkatar sun kai na naira biliyan 11. To koya masu kare haƙƙin bil'adama ke ganin waɗannan hukunce-hukunce na ci gaba da tsare Mr. Imfanyi Uba da kuma wasu da ake tsare da su a ƙasar duk da umarnin da kotuna ke bayarwa na sakin nasu ga dai Comrade Abubakar Abdulsalam.
Take nasu wannan shine ake kira kamar wato tayrani wato mulkin mallaka mulka aka doka kenan da aka sani aka fi sani shi a cikin mulkin sojoji saboda haka yanzu muna mulki na farin hula wanda ake bin tsarin dokoki da dokokin tsara haifa kuma yanci wannan ya nuna alamu kenan ikirarin da gwamnati ta ce akan cewa za ta bi mulkin Najeriya kafa da sau. To har yanzu akwai lauje a cikin Najeriya.
Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos.
To ana fa tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na hudu na ansar tambayar Ahmadu Manaja Bauchi kan tarihin mai martaba sarkin Katagun Alhaji Muhammad Kabir Umar da kuma sarautar ta Katagun. Za kuma a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Prince Yau Adamu Bulkacuwa da Sa'idu mai ɗanyen kifi a bayan tashar mota da Sa'idu Abdullahi da Maturu masu son bayani kan bambancin lu'ulu'u da zinari da kuma azurfa. To bari mu fara da kashi na uku na ansar tambayar su Prince Yau Adamu kan lu'ulu'u da zinari da azurfa. Idan masu tambayar na saurare, to ga ƙwararre a harshen Hausa na cibiyar adana kayan tarihi ta Abuja Malam Sani Balankaro wanda ya ci gaba da bayani kan lu'ulu'u da cewa
an fi samun sa a wuraren da ruwa yake ko makwancin ruwa inda babban ruwa yake kamar teku ko kuma inda aka taɓa yin aman dutse haka kuma ƙarƙashin ƙoramu da kuma tekuna sannan kuma a ƙarƙashin rairayi yadda ake gwargwada darajarsa gwargwadon nauyinsa da haskensa da launinsa da kuma irin yankan da aka yi masa. saboda an san shi yanka shi abu ne mai wahala. Shi kan irin yankan da aka yi masa aka sarrafa shi yana kaddara farashin sa. Kuma sannan lu'ulu'u mara launi ya dara sauran lu'ulu'u masu launi. To su wa'annan abubuwa ne da suke kaddara darajarsa. An ce shi ma akwai waɗansu ƙauyayen gurare da ake amfani da lu'ulu'u a motoci da kuma jiragen sama. Shi an fi samun sa a ƙasashe irin su Congo da Botswana da Russia da Sierra Leone a nan Afirka ta Yamma. Wa'annan su ne ƙasashen da aka tabbatar suna da arzikinsa. An ce Australia ma tana da arzikinsa mai yawa. Har ma ana tokusa da san cewar Australia ita kaɗai tana da ɗaya bisa ukun arzikin lu'ulu'u na duniya. Wannan shi ne ɗan takaitaccen bayani game da waɗannan ma'adanai da daidai abinda malamin zai gane ko kuma ya fahimta. Da zinariya da azurfa an ce ana gane kansu da darajarsu idan an goga su a kan siminti. In aka goga su a kan siminti ba su yi baƙi ba ko ba su yi fari ba, to ana kyautu da san wannan kyakkyawa ne. Hanyar da tun a da can ake amfani da ita kenan wajen gano darajarsa da kuma ingancinsa. Amma in aka goga a kan siminti ya nuna launi, to wannan ya nuna kenan ba a ainihi ba ne. Amma a yanzu masu mu'amala da cinikin zinariya suna amfani da hanya ta zamani da suke amfani da gilashi kuma gilashin nan wani duk da suke a darajoji misali da lamba-lamba. Lamba 21, lamba 18, lamba 9 wanda yake nuna ainihin wato darajarsa. Wannan ita ce hanya ta zamani ko kuma ta kwamfuta.
To daga cikin waɗannan duwatsun kamar yadda suka yi tambaya, shin wanne ne ya fi daraja?
A cikin su uku gaskiya zinariya ta fi daraja, amma ana cewa lu'ulu'u ma yana da daraja maɗaukake daraja irin nasa. Amma a yanzu a duniya tun daga ma dai bayyana ɗan adam a baya ƙasa zuwa yau babu ma'adanin da ake amfani da shi wajen ƙaddara arziki a duniya kamar zinariya. Domin ka ga har gobe ɗin nan an ce hukumar sarrafa kuɗaɗe ta duniya wato IMF tana amfani da su da bankin duniya ma kansa. Ƙasashen da suke ajiya da ajiyar kadarori da arzikinsu suna amfani da zinariya kuma ana karɓa ana ajiya ba. Mata ƙananan kamfanonmu na ƙasashenmu da muke da su suna karɓa suna ajiya ba. An ce a halin yanzu China ita ce a gaba a wajen yawan zinariya a aje a wajen bankin duniya. Kuma shekaru kamar goma da suka wuce ban san yanzu ba, inda bayani ya nuna an ce ƙasashen duniya suna da arzikin zinariya sama da 10,000,000,000 a ajiye a hannun wato bankunan ƙasashen duniya na tsakanin IMF da kuma bankin duniya. Idan ka haɗa waɗannan abubuwa guda uku dukkaninsu ana kiransu jauhari. Dukkaninsu ɗin kuma an ce ita zinariya ita ce ta ƙunshi 2/3 yawansu a duk jauharorin da muke da su a duniya. Wato waɗannan kayayyaki masu daraja da ake amfani da su 2/3 a duniya tsakanin waɗanda suke bankuna da hannun 'yan kasuwa an ce zinariya ita ce take da 2/3. Kaga wannan yana nuna mana ita ce mafi daraja, take kuma kamar mafi ɗaukaka a ciki. Kuma wani abu da ya kamata a fahimta a nan, ita zinariya ana auna ta a ma'aunin gram ko kuma oza kamar yadda a kasuwar duniya ake nunawa. A yanzu dai ana nuna oza ɗaya daidai take da gram 31.1. To haka ma ita ma azurfa ma'auni ɗaya ake amfani da su ita wajen awo. Yawwa, amma shi lu'ulu'u ma'auninsa ya danganta ne da kansa wajen wanke shi da kuma irin yankar da aka yi masa kamar yadda na bayyana maka.
To daga ina waɗannan sunayen suka samu asali?
To asalin sunansu gaskiya ba na Hausa ba ne. Kamar misali shi lu'ulu'u kaga daga jinsa kalmar Larabci ne, daga lu'ulu'u. Yawwa, ita kuma zinariya daga dinar a Larabci. Wani abin sha'awa a kalmar Larabci idan aka ce dinari kamar da Bahaushe ke cewa zinari. Wato shi ne wanda aka sarrafa shi ya zama kuɗi ko ake amfani da shi wajen ciki. To amma kuma wanda ba aka ajiye shi aka sarrafa shi aka ajiye dan ado ana kiran shi dahab. Shi ma asalin salaram shi ne wato azhab. Shi ne sai malam Bahaushe sai ya ce dahab. Aina su yi dahab ko wacce ta su yi dahab. In an ce dahab to ana nufin zinariya wadda aka ajiye ta dan ado ba su yi ko kasuwanci ba. To daga lokacin da aka shiga kasuwanci ko ciniki da ita shi ne sai a ce dinar. Kamar yadda kasar Larabawa suka ga tun su za ka ga sunan makudunsu a yanzu ina da wani da irin sunan
Libya. To lu'ufa.
Ba zan iya tantance ma'anarsa tun daga farko ba. Amma dai na san cewa ita kalmar lu'u kalma ce ta aro da Bahaushe ya ara saboda ba shi da makaman siyarta.
To sai kuma kashi na uku na ansar tambayar Malam Ahmadu Manaja Bauchi kan tarihin mai martaba sarkin Katagun Alhaji Muhammad Kabir Umar da kuma sarautar ta Katagun. Idan mai tambayar na saurare, to ga dokajin Katagun Alhaji Ibrahim Waziri da cigaban ansar ka.
Katagun ita ce headquarter ta Katagun, kuma ma'anar Katagun garin wani maharbi ne sunansa Kata. Kata kuma yana da goshi, sunan goshi gu, to shine sai aka hada ya zama Kata gu, sunan garin Kata mai goshi. Ai ba yan bane a ƙarshe, yan ne Kata gu, saboda shi Kata yana da goshi, garin Kata mai goshi.
Akwai wani kirari ma da ake ce Kata gu sakatar gumi na Malam Zaki. Menene ma'anar wannan bayani?
Abinda yasa ake faɗan wannan kalma, saboda shi Malam Zaki da yazo shi ya zo ya gabatar da addinin musulunci ne a lokacin waɗanda suke tare a wannan wuri da Kata yake mai goshi ba musulmi bane.
To kafin zo tambayata ta ƙarshe, shi wannan sarki na 11 mai martaba Alhaji Dr. Muhammad Kabir Umar kaman yana da ƴaƴa nawa shi?
A halin yanzu yana da ƴaƴa sun kai 54.
Wanda jikoki wannan zura
wannan ƴaƴa ne.
To yanzu a fili ne zan iya baka domin saboda na ganin duk abin da ya kamata in tambaye ka na tambaye ka. To amma sai dai ganin cewar kai yawa ina ganin ma ban san tsakanin shekarunka da shi sarkin Katagun.
Kanin da shi shekaru 15 zuwa 18.
Ya girmansa.
Ya girmansa.
To menene za ka kara mana bayani a dangane da wannan masarauta? Kamar wasu abubuwa da mai yiwa ban tabbe ka ba, kuma za ka kara wa al'umma su san ga bayan da al'amura suke a nan kasar Katagun.
Wannan masarauta ta Katagun ta tara kabilu iri-iri. Akwai Fulani, akwai Hausawa, akwai Bare-bari, akwai Gizumawa, akwai Badawa, akwai Larawa. Duka waɗannan suna ƙasar Katagun.
Yarancin auratayyar ƙasar ne?
Yarancin auratayya tsakaninmu da wasu ƙasashe irin Sokoto, irin Kano. Akwai sarakuna da suka auri yayin sarkin Kano. Misali, shi Abdulgari ya auri ya sarkin Kano Abbas, har ma ya haifi ɗa mai suna Muhammadu Abbas. Shi Muhammadu Alhaji Dr. Kabir Muhammadu Umar mahaifinsa ya auri ya sarkin Kano Abdullahi Bayan, tana da ƴaƴa.
Kenan yanzu idan muka duba kamar sha'anin ƙabilu da kace suka fi yawa, kamar wasu ƙabila ne suka fi yawa? Hausawa ne ko Bare-bari ko kuma dai Fulani?
Fulani su suka fi yawa a ƙasar Katagun.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Ibrahim Waziri dokajin Katagun da Malam Sani Balankaro da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Salaman Abu da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To kafin mu kare ga labarin duniya amma wannan karan a takaice.
To kuma manyan filayen jiragen sama biyu na London yau shaki suke da dubban matafiya da ke cikin bacin rai da takaici a sanadin lalacewar wasu na'urorin kwamfuta na wannan filaye din, abinda ya sa aka soke tashin kusan dukkan jiragen saman fasinja na British Airways. A sanadin wannan al'amari, yau dukkan jiragen da ya kamata su tashi daga filayen Heathrow da Gatwick an soke su. Kamfanin na BA dai bai ce ga abin da ya jiyo matsalar ba, amma kuma bai ba wata alama da ke nuna cewa ku ya kai.
To da takaitattun labaran shirin ya kammala, sai an jima za mu sake dawowa. Yanzu a madadin shi Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya mu ya gaya mana labaran duniya, sai Salamu Abu wanda ya ba da umarnin shirin, da injiniyan mu na yau Mr. Shane, ni Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.